أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بارك يا أمة المسلمين قال جدد قوديك الله سبحانه وتعالى da ya kawo wannan safiya ta Asaba. Yau muna 11 ga watan Jumadal Ula. Hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442. A kidan miladiya yau 26 ga watan 12 shekara ta 2020 daidai. 26 ga watan 12. Ko? 26 ga watan 12 shekara ta 2020 daidai. Mun dawo don ci gaba da karatun wannan littafi Ashr Qawa'ida fi Tazkiyatin Nafs. Ka'idoji guda 10 wanda suke taimakawa wurin samun sauƙin zuciya. Idan yan uwa ba su manta ba, sati da ya gabata mun karanta ka'ida ta 8 wacce take nuni akan cewa mutum ya zaɓo nagartattun abokan zama, abokai na kirki wanda zai abokance su. Hakan yana taimaka wa mutum gurin samun sauƙin zuciya da tsafta rai. To yau inda za mu tashi shi ne inda malam yake cewa al-qa'idatu at-tasi'a, ƙa'ida ta tara. Ya ce al-hadaru min al-uzbi wa lil-ihtirari bin-nafs. Abinda zai taimaka ma bawa ya samu sauƙin zuciya shine al-hadaru min al-uzub, shine mutun ya rika takatsan tsanyina tsoran al-uzub. Al-uzub shine mutun ya rika fankama saboda aikace-aikacen alkhairin da yake yi, ya rika takama cewa shi mutun kirki ne na aikace-aikacen alkhairi. Wannan shine al-uzub. Bambancin su da al-kibr, girman kai, shi girman kai mutane ne mutun yake takewa, yana renawa, yana ganin yafi su. Shi ko al-ujubu aikin ka ne ke burge ka. Idan ka dubi kanka kaga irin aikace-aikacen alkhairin da kake yi, sai ka rika ganin ai ka riga ka haihu, ai ka riga ka tsallake, ai kai na Allah ne, ai kai baka da matsala. To wannan shi ake kira al-ujubu. To idan kana da wannan dabi'a, to babu yadda za a yi zuciyar mutum ta tsarki. Sai dai mutum ya ta fangan-fanga, ya ta kama kame, ya ta aikace-aikacen da ƙarshe kuma aikace-aikacen nashi su zama haba'an mansura, su zama kai ka ce ƙura ne ko toka, ka ɗebe shi ka watsa shi a sama, gashi iska tana faɗawa. Ka ga wannan lokacin iskan za ta tafi da wannan ƙuran ko kuma wannan toka, sai kasance ga aikin din aiki an yi, amma kuma aikin lalacewa ne saboda al-ujubu ya shiga cikinsa. Idan ba a manta ba, al-ujubu shi ne mutum ya rika jin burgewa da aikinsa. In ya kalli aikin da yake na alkhairi, ya rika burge kansa, har ma wani a cikin tunaninsa ko da bai faɗa ma kowa ba, sai ya rika ganin kamar shi yake jin Allah ba shi. Shi ne ma'anar al-ujubu. Irin wannan kofa ce daga cikin kofofin shedan, wanda shedan ke ribatan mutane a kanta, sai ya sanya ma wani irin wannan mummunan sifa, ya rika burge kansa yana jin cewa shi ya riga ya hayya zaman Allah. Wani zuciyar bin nafs, mutum ya rika ruduwa da kansa, ya rika ruduwa da kansa. In ilimi ne, mutum ya rika ruduwa cewa ya riga ya yi ilimi ya gama. Idan aiki ne, mutum ya rika ruduwa cewa ya riga ya yi aiki, ya riga ya hai. Da dai duka wata sifa da ka san ɗan adam yana yin ta ga Allah, to idan mutum bai taka tsantsan ba, sai shedan ya jefa cikin wannan tarko na shi. Allah ka tsare mu. Malai ya ce kama qala ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Allah subhanahu wataala yake cewa fala tuzakku anfusakum, kada ku tsarkake kawunanku. Idan ba ku manta ba, tun a farko mun yi bayani akan cewa tsarkake kai yana da ma'ana biyu ne. ma'ana ta farko ita ce mummuna ita ce mutum ya taya ban kansa yana fada ma kansa kyawawan ayyukansa wannan tsarkake kenan wannan bai da kyau wannan bai da kyau mutum ya rika tsarkake kansa yana fada ma zuciyarsa ko yana fada ma mutane cewa ga irin aikin da nake yi na Allah ga irin aikin da nake yi ga irin aikin da nake yi to wannan bai da kyau wannan haramun kuma ita ce kofa daga cikin kofofin shaytan akwai kuma tsarkake kai kashi na biyu ita ce mai kyau kuma ita ma muke fafataka akan ta yanzu haka ita ce kai ta aikin kirki kai ta istighfari kai ta nisantan haramun kana fatan Allah ya tsarkake ka shi ma ainihin tsarkake ne yawa to shi wannan kaga yana da kyau shine muke fafata shi akan shi amma wanda ake magana anan shine kar kai ta yaban kanka kar kai ta yaban kanka ko dai karka gaya ma zuciyanka ko kuma karka gaya ma bayin Allah cewa ni ne kirki ne ni na fara yin kala ni na kawo karatu a unguwanni ni na gina masallacin ne ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza to wannan shine Allah ke hanawa yake cewa huwa a'lamu biman ittaqa Allah shine mafi sanin wanda ke da takawa saboda takawa kamar yadda malai ya kawo anan mahallin ta zuciya ne to zuciya kuma babu wanda ke san kayan shi sai Allah subhanahu wataala zuciya babu wanda ke iya san kayan ne yake cikin zuciya sai Allah yawa ana iya ganin waɗansu alamu da ke nuni akan abin da ke cikin zuciya amma sakankancewa cewa kada'an abin da ke cikin zuciyar mutum kaza ne wannan Allah kadai subhanahu wataala yake yi mali ce fanaha Allahu azza wa jalla amma dikin nafsi bima yadullu ala zakatiha wa salahiha a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala yayi hani akan mutum ya yabi kansa da abin da ke nuni akan cewa zuciyar ta fa tsarkakakkiya ce kuma nagartacciya ce Allah yayi hani akan haka li anna taqwa mahalluha alqalb saboda taqwa mahallin da cikin zuciya ne والله عز وجل هو أعلم بمن حصلت منه التقوى الله كأيشي كأي الله كأي يسمون دي تقوى تقوى رأسين جوشي الله كأي يسمون سيدي متن يتقوى فتقى ينقوان كستوس تامك ذكو أما شن هكا نتبر هو هكا بني فالله كأيشي ذي يتنتن شيو تقوى كمريد مكجد كلمة daga alwiqaya ne ko at-tawaqqi at-tawaqqi shine tafakantsan misali da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yake badawa akan at-taqwa yace kaman asaka a wani fili ne cike da kaya ace kai tafiya a ciki ya za kai tafiya ya tafiya na kaje ka san shi ga fili ne kayoyi ne a ciki da kwalabe da kashi da wani ne da wani ne ace kai tafiya a ciki ba takalmi ya kake jin tafiyar naka zai ka sanci amsa nake ne ma ya kake jin tafiyar naka zai ka sanci to mun ta fa san dan ba za ka rika daukan kafa ko ka jefa ko ina ba duk inda ka daga kafa sai ka duba da kai ka ga ina zan sa kafa ne sannan sai ka sa duk inda ka cire kafa a wani guri kafin ka kara daura wani sai ka sake duba ba za ka kafa hujjar ce ai da zana duba daga kafa na farko ai na duba da haka yanzu ba zan sake duba ba a'a duk inda ka daga kafa kafin ka maida sai ka duba saboda kar ka taka kaya ko kar ka ji ciwo da kwalba ko kar wani kashi ya sauke ka ko kar wani dutse ne cutarwa cutar da to wannan irin taka tsantsan shine ma'anar at-taqwa shine ma'anar at-taqwa haka ake so ka gudanar da rayuwarka cikin irin wannan taka tsantsan din duk inda ka daga kafa to kafin ka sauki sai ka duba wurin ya kamata a sauke ko bai kamata ba duk inda ka cire kafa a wani guri kafin ka maida wani kafan sai ka duba ya kamata a maida a wurin ko bai kamata ba wannan shine ma'anar at-taqwa Talib bin Habib shi kuma da yake bayani akan taqwa yace ma'anar su shine an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju sawaballah yawa yace shine ka bauta ma Allah ka bauta ma Allah kai da'a ga Allah ala nurin min Allah da'an da za ka yi ma Allah shi ma daga haske ne daga Allah Allah ne zai haskaka maka ba abinda ka ga dama ka fahimce shi a matsayin da'a da shi za ka yi wa Allah a'a ala nurin min Allah shi ma ya zama haske daga Allah shine zai haka sama sannan kuma ya zama taruju sawaban Allah kana fadi Allah da aurin Allah ba kana fadin suna da yabo da kudi da duniya da abin da ke cikin ta ba duk da'ar da zaka yi ma Allah ya kasance kana neman lada ne aurin Allah da yardan Allah sannan kuma ka nisanci zunubi wa anta tarakal ma'asiyata yace kuma ka nisanci saban Allah ala nurin min Allah shi ma haske daga Allah ne zai nuna maka abu kaza ba kyau ka bari abu kaza ba kyau ka bari makafata azab Allah kana koran azabin Allah wannan shi ne tarikin da Talib bin Habib ya rada akan taqwa to kalman dai kamar inda ka jita at-taqwa ta fatan tsani to babu wanda yace ce zunciyin wani akwai taqwa sai Allah subhanahu wa ta'ala maliki ta wali anna hadha al-madah lin-nafs saboda idan mutun yana yaban kansa to haka sababin da dukkanin ujubi alaiha sababi ne da zai shigar da ujubi a cikin zuciyarta sa wannan ujubi mun dai magana akan sa ba na farka cewa girman kai ne amma mu a hausance ban san menene fassarar ujubi kalmar ɗaya ne fassarar ujubi ji da kai wannan malam muna iya amfani da ita amma ba ta fito da abin da ake nufi ba saboda ba ji da kai din bane ji da aiki ne kun gani amma yana iya shiga kuma ji da kan ko kun aka dan fito wani guri kila zai shiga ji da kai yawa amma dai abin da ake nufi shine aikace-aikacen alkhairin da kake yi ko kuma nisantan sharri da kake yi shine zai sa ka rika jin natuwa ne karka jin to ni ne kirki ne karka jin na riga na haye ba ni da matsala aljanna kawai nake jira yanzu in mutu in shiga to wannan shine al'uzur to mutum in yana yaban kansa yana fadin alkhairan kansa to wannan zai bude kofa uzuri ya samu shiga a cikin zuciyarsa wa sababul liriyai alladhi huwa muhdithun lil a'mal kuma sababi ne da zai haifar masa da riya wanda kuma riya idan ta shiga cikin aiki tana lalata aiki mun yi magana akan riya a cikin kitabu tauhid mali ce wal mu'min shi mu'mini mahammaji ta hadisi fi ila salihati duk iya inda ya kai ga kokari gurin aikata kyawawan ayyuka wajtinabil muharramati yana nisantan haramun fa innahu la yazalimu qasiran duk da hakan fa yana nan a matsayin ne ta kaitawa duk yadda kake jin ka zage damtse kana ta aikin alkhairi duk yadda kake jin kana taka tsantsan gurin nisantan haramun to kana nan a matsayin muqassir har yanzu baka kai ba baka kai ba wane kai saboda so da yawa za a ce kai sai ka ki so da yawa za a ce kai sai kai ba yadda aka ce ba so da yawa za a ce ka bari kake bari wani lokaci kuma ka bari ba irin ka yanayin da aka ce ka bari to kaga wannan duk abubuwa ne dake nuni akan cewa ka ta kaifa so da yawa akan yi maka ni'imomi ana son ka bada amanan godiyan su ka bada godiyan su wato ka ba Allah kai ma Allah wani aiki da zai nuni akan ka gode amma mutum ba zai yi irin yanda ya kamata ba kamar ni'iman gani da Allah ya bamu amana ce aka bamu kuma ana da bukatun mu nuna godiyan mu ga Allah akan ya bamu gani to wane ne yake jin irin abin da yake ma Allah ya biya Allah ko kuma yayi abin da yake Allah zai gamsu cewa lalle ka gode ma Allah akan ni'iman gani ga harshe ko alamana ja Allah wa aynayn wa lisanan wa shafatayn akalla wadannan ni'imomi guda uku ga gani ga harshe ga kuma labba to a ce ana son kai godiya ga Allah akan su والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع غاجي والابصار غاجي والافئده كغاتي نني لعلكم تشكرون انا son ku godi me kake jin to kai wanda zai daidai da wadannan ni'imomin da akai maka ai kai ka san in ka auna abin da kake ma Allah da irin ni'iman da Allah ya maka kai zaka ma ji kunyan a ce wai kai mutum ne yanzu mai godiya saboda me ka godi a ce garama kowa da irin wani ne ma ke aikin yanzu fa a cikin mu wanda ke saukan alqur'ani ne girma duk wata zai sauke alqur'ani to samun mummuni ko lolowa sama da shi yana da wahala yanzu inda zaka tsaye da mu nan kamar da kai wata ɗaya nan baya wani ne ya sauke alqur'ani daga farko zuwa ƙarshe kaɗan ne a cikin mu zaka samu sun yi in ma kai rashin dace ana iya rasawa wane ne zai kididdige wata ɗaya cewa kullum sai ya tashi kiyamun layi mafi karanci ya shafa'i da wuce ne sai ka samu wanda suke yin hakan ba su ne mafi rinjaye wane ne kullum a cikin mai ke sadaka ire-iren waɗannan abubuwan to sai ka zama ko ana ma faɗin aikace-aikacen alkhairi mu mutanen wannan zamanin sai dai kawai dai mai ta kwaɗayi mai ta fata ko da ba mu yin ba dai muna fatan Allah cikin falalansa da rahamansa saboda wasu ulmasu firani ya sada mu da mu da masu yi to shi ne ma da yake cewa to duk yadda kake jin kana aikata kyawawan ayyuka kana nisantan haramun to kana nan fa ka taƙaita wa zaliman li nafsihi kuma kana nan ka zalunci kanka saboda irin abubuwan da kake ba ranka waɗanda yake kuma Allah bai taka ba ta ba ko kuma ka hana ta bayan Allah ya yarda a ba ta fadani akwai abubuwa mabambanta abin da ke da alaka da haƙoƙan Allah abin da ke da alaka da haƙoƙan bayin Allah tun daga sanin Allah wane ne san Allah irin yanda ya dace a ce ya san Allah kaga ko a nan kawai kai ka san akwai na kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa subhanaka ma ata'anaka haqqa ta'atika ma abadnaka haqqa ibadatika subhanaka ma ata'anaka haqqa ta'atika ko kuma kan inda yazo a cikin wancan hadisi la nusni alayka anta kama afnita ala nafsi duk wannan alama ne ta kaitawa baka yi bi Allah baka jinjina ma Allah ka ambaci Allah irin inda ya dace to bawa dai yana nan ne ta kaitawa ko mai zaluntan kansa ko babu niyya sai ka bude rediyo zaka ji tafsiri sai ka ji kide-kide babu niyya yanzu in dai kana son ka ji rediyo to wajibi kuma ka ji kida ko tafsiri za a yi kafin shi kida ne bayan shi kida ne komi na kasan nan ya koma yanzu da kida da rawa da waka ake yi in za a yi tallan sabulu da waka in za a yi tallan dan takara da waka in za a yi tallan tayar mota da waka in za a yi tallan katifa komi har harkan noma da waka da kida ake yi yanzu ko me ya hada manomi da kida da waka uku in munin banta kai shi ko karatu za a yi tallan ba sai an sa kida da waka karatu na addini ma sai an sa kida da waka cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi wani harka ta addini to duk dai ga sanan wanda ke nuna maka cewa kai fa kana nan kana zaluntan kanka ka fito a unguwan ku za ku gilma ka ga wata ta fito da mummunan kama kuma za ka ganta ko ka ci ko ka so ko kuma Allah ya jarabce ka da zaman gidan yawa ga matarka ga matan uwanka ko matan kaninka ai ba muharraman ka ba ce haka nan kuma za ta yi ta fitowa daga ita wani lokaci sai riga da zani ba lullubin ba kaza kuma haka nan za ka ganta ko ka ci ko ka so ko ba ka so ba ka da halin da za ka tashi ka je ka gina nan to kana nan dai kenan kana zaluntan kanka wani lokaci a cikin ibadu wani lokaci a cikin mu'amaloli na zamantakewar yau da kullum to shi ne malam ke gaya maka duk yadda kake jin kana da kokari gurin aikata kyawawan ayyuka kana kokarin nisantan munanan ayyuka to kana nan mai takaitawa kana nan mai zaluntan kanka وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه صديق هذه الأمة إن ديك من سيدنا أبو بكر إن ديك شين صديق هذه الأمة ما في جزة عن نبي أشتون الأمة ما في جزة تذكية وخير الناس بعد الأنبياء كما شين ما في على خير متعني جباكي لي إن كقام النباوة لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه دعاء يدعو الله به في صلاته lokacin da ya roki annabi ya bashi wata addu'a wanda zai rika yi a cikin sallah musamman ya roki annabi ya ce ya manzo Allah ka bani addu'a bakan gani wanda zai rika karanta ta a cikin sallah. Allamahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yaqula, sai annabi ya karanta da shi na kan ya rika fadin Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kaje ba kan din yin addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu sayyidina Abu Bakar. Addu'an ta ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Sayyidina Abu Bakar ta fara wannan addu'a. Ya Allah, ni na zalunci kaina zalunci mai yawa. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar shike fadin wannan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran. Ya Allah, na zalunci kaina zalunci mai yawa. Da irin kofofin da muka kawo, ko dai nayi ko na bari. Ko laifukan da kake da niyya, ko wanda kake da kuskure, ko wanda kake da mantuwa, ko wanda kake da rakkana da sha'afa. Kullum bawa cikin kurakure yake. To shine yake cewa ya Allah, lalle ni na zalunci kaina zalunci mai yawa. Wala ghafiru dhunuba illa anta. Gashi kuma ba mai gafarta zunubi sai kai ya Allah. Faghfir li, Allah ka gafarta mu. Maghfirata min indika, ya Allah gafara daga gare ka take. Duk wanda ya kare shi zai gafarta maka, ko zai baka aminci ranar tashin alkiyama, to babu zunzurutun makaryaci kamar ka. Duk wanda ya bugi kirji ya ce zai baka aminci ranar tashin alkiyama, ko kuma ka shakure ninka in dai ka bi ni ka zama muridi na, shi kenan kana da aminci gobe kiyama. Wallahi makaryaci ya kai ka ya bani. Tun a duniya ma ba zai iya amfanan kansa ba, ba zai iya amfanan ka ba, ballanta na ajiyar ranar tashin alkiyama. A duniyar da Allah subhanahu wata'ala ya bada sashin mulki ga waɗansu daga cikin bayansa, takaitaccen mulki, mutum bai iya amfana. Kai muridin shi ne, amma za ka yi ta ciwo ba zai iya warkar da kai ba. Kai ba ma kai ba shi karan kansa, sai ka ji an ce ga shehin na kai ya tashi da gudawa. Shehin in ka isa kana ma kanka gudawa mana, sai ka ji an ce maka ga shehin ya tashi sai an kai shi asibiti. Ya hana bai iya hana mu kanshi ciwo ba, a gaban ka zai zo ya ta birgima ya mutu. Ya mace shi kenan kuma ya tafi. Bai iya hana mu kanshi mutuwa ba, a duniya fa kenan. Gidan da Allah ya danka waɗansu sashin abubuwa na mallaka ya danka ma bayinsa, amma bai iya mallakan komai ba, bai iya amfanin ka ba, ballantana amfanin kansa. Bai iya amfanin kansa ba, ballantana amfanin ka. To wai sai a tashin alkiyama, wanda yake a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da bayi domin ya nuna buwayansa da izzansa a bakwai shekara 40, ko kallon su ba a yi ba, ko kallon su ba a yi ba. A tambaye su limanil mulkul yawm, babu wanda yake buɗe baki ma yayi magana. Mala'iku su ba Allah amsa, lillahi al-wahid al-qahhar, ko kuma Allah ya ba kanshi amsa. Ko magana mutum bai iya yi, gashi ya tashi tambir tsarara. Wai a lokacin nan ne wani zai ce maka to a ranar zai baka aminci, kai babu gangancin da ya wuce wannan. Wallahi idan dai yana da irin wannan amincin, to ya baka ita tun a duniya, ya hana ka ciwo, ya hana ka jin rana, ya hana ka jin sanyi, ya hana ka jin zafi, ya hana ka jin yunwa. Duk ba matsalolin mu kenan na rayuwar duniya ba. To shehi na yadda lallai za ka yi min wannan, amma ka hana ni jin yunwa, in daina jin yunwa, ka hana ni jin sanyi. Yanzu ga shi sai mun sa rigar sanyi, sai mun rufe kofofi da wunduna, shehi a hana mu jin sanyin nan mana, zafin da muke ji a hana mu. In an mana wannan to mun yadda cewa gobe kiyama kana da tafi. Amma da shi ma za ka ya ɗauki rawani, ya naɗa sanyi ke ji, sai ya ɗauki malam malin ya zuba, yana jin sanyi, yana buƙatar mata, yana buƙatar ƴaƴa saboda gajiyawa, sai kuma ya ce maka wai zan gafarta maka. To wannan ganganci shi ne manzon Allah ke ƙara jaddada ma Allah cikin wannan addu'a. Ya ce sayyidina Abubakar ya gaya ma Allah cewa faghfir li, Allah ka gafarta mini, maghfirata min indika, ya Allah gafara daga gare ka take, warhamni, Allah kai mun rahama. Gafara idan suka haɗu da rahama, kowace tana ɗaukan ma'ananta. Sai ya kasance ma'anan gafara shi ne laifin da kake yi a rifi, shi ne ma'anar gafara. Na ka ce gafara laifin da kayin an rufi, an daina maganin shi, ba za a sake ɗauko maganin shi ba, ko tashin alkiyama ba za a yi magana kan shi, an rufe shi kenan. rahama kuma sai a lullube ka da tausayi a tausaya maka kuma sai a tausaya maka a baka abin da ranka yake so an maka rahama kenan an tausaya maka idan kuma rahama kawai ta zo ita kadai ko gafara ta zo ita kadai to ta hada da yar uwarka idan a wani guri kawai kaji an ce faghfara Allahu lahu Allah ya gafarta masa to ana nufin ya rike laifin shi ba zai kama shi da laifin ba kuma ya biye wannan laifin nashi da tausayi Allah ya tausaya mishi ya yalwata mishi ni'imar sa ko in kaji an amfani da rahama kawai to ita ma ta jawo yar uwarka gafara amma idan kaji an kawo su a guri daya kaman anan faghfir li maghfirata min indika warhamni kai mar rahama to kowace tana cin ma'aninta tana daukan ma'aninta da shi yace innaka antal ghafurur rahim ya allah kaini al ghafur ni yawan ghafara ar rahim ni jin kai sai mali yace to fa kaifa sha'anu biman huwa dunuhu idan dai wannan akan sayyidina abubakar kenan to me kake tsammani kuma wanda bai kai sayyidina abubakar ba me kake tsammani da wanda bai kai sayyidina abubakar ba kai ba ma sayyidina abubakar ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ayya taba gaya masa habai cewa cikin ku babu wanda aikin shi zai shigar da shi aljanna suka ce har kai yace har ni sai dai in Allah ya lulube ni da rahmarsa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin shi ba zai shigar da shi aljanna duk irin yanda ka san annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma Allah din nan to wannan aikin bai isa ya shiga aljanna a ce maka yana qiyamul layl har kafafuwansa su kumbura kumburi saboda tsayuwa ba kumburi na rashin lafiya ba a ce maka idan ya zauna a wuri kafin ya tashi ya ce rabbi ghafir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim so dari wannan Abdullahi bin Amr ya faɗi wannan duk majalisin da annabi ya zauna kafin ya tashi ya ce rabbi ghafir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ko innaka anta tawwabul ghafur duk ruwayoyi sun zo da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce maka yana karanta izfi 10 a raka'a daya. Izfi 10 a raka'a daya kar zai karanta izfi 10. Ga ambaton Allah da ya cika harshen sa sallallahu alaihi wasallam. Ga duk wata dabi'a ta kamala da zaka ce dabi'an madalla sai ka cika da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ina fadin wannan aikin bai isa shigar da shi aljanna. To ina aikin limamin ungonku ko limanin garinku ko malaminku ko malaminmu shi aikin shi zai shiga da shi aljanna kenan ashe sai dai kawai Allah ya kalli kyakkyawan niyyar mutum ya sadar da kai da mutanen kirki ko da ko aikin ka bai kai ga ka shiga cikin su ba irin yanda zaka ji manyan annabawan Allah irin su annabi Ibrahim irin su annabi Yusuf zaka ji suna addu'a cewa alhiqni bis salihin wa alhiqni bis salihin ya Allah karfafa dani da mutanen kirki kamar suna nuna ma Allah ya Allah ko da aikin mu bai kai ga kai mana rahama kai mana gafara ba to ya Allah da falilan ka shigar da musu mutanen kirkin da kai musu rahama to shi Allah ko ne yarwar rahaman kuma Allah bai ba maruci bane Allah ba maruci bane kuma yana da yalwan ajin to irin wannan babin ne muke sani kikkiawan zato a kai to wanda ya gane kanshi akan irin wannan ya zai rika ujubu ya zai rika ganin aikin shi ya isa shi gaddi shi aljanna har ya sa ya rika wani fankama yana fariya to wannan daga cikin gangancin da shi din ke mu bayi sai je fa cikin fitina mali to inda ma sa'alat ummul mu'minin aisha radhiyallahu anha an qawlihi ta'ala lokacin da nana aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ina ma'anan fadin Allah walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ayati akan suratul mu'minun Allah ya ce walladina yu'tuna ma ataw cikin sufofin mutanen kirki suna aikata suna bada abin da suke aikata wani alkhairi wa qulubuhum wajilatun alhalin zakatansu suna cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un suna takankan cewa lalle fa za su koma zuwa ga mahaliccin su Allah subhanahu wataala sai nan Aisha take cewa ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasruqun ana nufin wadanda suke shan giya kenan suke sata suke manya manyan laifuka su ne ake nufi da cewa waɗanda suke aikata abin da suke aikatawa zukatansu na cike da tsoro sai annabi ya ce la ya binta siddiq sai inda annabi sosai ne jaza ma sayyidina abubakar as-siddiq yace a yake ɗar as-siddiq walakinnahum alladhina yasumuna ويصلون ويتصدقون يجي سوني وإن دسكي سكي أذن سنة صلى سنة صدقة وإن شمبا أنا لكن وإن دسكي ممونا أي كي نسكي جنس وران الله سكي جنس وران رسكو ماذا الله أنا لكن ما فيهن الخير ما فيهن صلى أذن صدقة أما وهم يخافون الله تقبل منهم أما سنة جنس ورانكما kada Allah ya karbi wannan aiki abin da ke ba su tsoro din ke kala Abdullah ibn Abi Mulaika Abdullah ibn Abi Mulaika yake cewa adrastu asfar ne 30 sahabiyan na rasti sama da sahabbai 30 shi Abdullah ibn Abi Mulaika tabi'i yace na rasti sama da mutum 30 cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsihi kowa kaje ka taba yana jin tsoron munafinci a kan kansa yana jin tsoron kai kar fa duniyar nan fa ta rudi mutum ya zo ya fada cikin munafinci kowa yana jin tsoron wannan babu wanda ke amintar da kansa yana jin ai mun riga mun haihu mu ba mu da matsala kowanne daga ciki kaje ka taba za ka ji na tsoron kada munafinci ta fada maka kun tuna tarihin Rajjal bin Unkuwa Rajjal cikin masu rubutun wahayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wahayi ya sauko Rajjal yana da cikin wanda annabi ke kira shi zo ka rubuta wannan ayoyin da Allah ya sauka amma kuma sai da Rajjal ya kare arni kafir domin lokacin da Musailamatul Kazzab ya zo ya fara da awan annabta sai Rajjal ya ga kai shi ma fa kawai zare koma gurin Musailama yarda shine ke rubutun wahayi fa amma yarda ya koma kai ya koma gurin Musailamatul Kazzab shine sakataren fa shi yake gaya mishi wadansu surrora da ya rubuta na wahayin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na taba an taba saukar mishi da aya ne iri kaza ne iri kaza ne iri kaza shi ma Musailama sai je safako wadansu kalmomi da a fahimtar sa da wauta da ban kaura irin na shi ma ganin kaman zai daidai da wani to wannan shi ne Rajja to idan dai mai rubuta wahayi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai amma gashi yarda ya kafirta kai kana da aminci kila ko kul huwallahu ahad baka taba rubutawa ba da hannunka dai baka taba rubuta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dai kila baka makarantar Allah ba in kai makarantar Allah ma kila gudu kake yi ko kuma kila ton malam na maka rubutu ka gudu baka kai ka rika rubutu da kanka ba ina jin sai ka kai izu biyu ne ko izu nawa ne zaka fara rubutu da kanka so amma shi wannan yana rubuta wahayi amma gashi rubuta ta fada masa to kaga wannan ajin tsoro ne ga wani sahabi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sayyidina Abdullah dan Mas'ud yace suna ma zaune ne su goma wata rana sai Annabi yake ce musu ɗaya daga cikin ku dan mutane la ilaha illallah Annabi ne ya faɗi ko magana ce ta gaskiya yace ɗaya daga cikin kudin mutane amma bai faɗi ko waye ba kai ka san wannan tashin hankali ya ƙare ko nan masallacin kale ko ka ce ɗaya daga cikin kudin mutane kai in dai ba rudaɗe ba babu wanda zai aminta in ka auna ka ga wani ka auna ka ga wani ka ga irin yanda kake kyautata musu zato sai ka ga top sai dai kawai fatan falala daga Allah so su goma ne annabi ce ɗaya daga cikin kudin mutane sayyidina Abdullahi dan Mas'udin yace tun daga lokacin nan muka rasa aminci kullum cikin tsoro da takatsan san muke yace a gabana daya daga cikin miyar yake kyawun karshe wa'in sama daga cikin su annabi ne musu sallah yace har sai da aka kai lokacin da ya rige mutum biyu daga ni sai wancan namun ka sunan shi wancan mutum yace suna ta yana ta kirfa to yanzu dai an zo wurin kawai an zo wurin ko dai ni ne ko shi to hankalin sayyidina Abdullahi dan Mas'udin bai kwanta ba har sai da ya ga wannan mutumin ya kashe kanshi an je yaki an sare shi an ji jini ciwo abin ya mishi zafi ya dauko aka yi cika mu kanshi a filin yaki ya ga ba zai iya hakuri da mikin da aka yi masa ya kashe kanshi duk wanda ya kashe kanshi manzo Allah ke dan wuta ne da abin da ya kashe kanshi da shi za a yi mishi azaba a cikin wutar jahannam daga nan sayyidina Abdullahi dan Mas'udin yazo yana faɗin ashhadu annaka rasulullah na shaida lalle kai manzon Allah ga ku shi aikin wuta ya tabbatar da daga cikin to kaga inda sahabbai suke zama cikin tsoro suna tsoron kada fa mutum ya je faɗa ga su kirkira jihadi ya fita yaki aka je jihadi cikin mu nan ba kankanin mummuni ne zai iya fita jihadi ba na tuna wani yaki da aka taɓa yi ana kashe musulmi wani bawan Allah ya jawo takobin shi afallahu anna wa anna ya jawo takobin sa shi ma zai ji a fafata da shi da ya je ga an saru wani haka jikin shi ke rawa haka takobin ne haka jikin shi ke rawa ana wara dauki takobin ka an bashi takobin ta sai da aka kuma shi takobin duka takobin ya gagare shi to ballanta nan za a ce ji ji hai kaga abin da wahala to shi ko wannan kirkira jihadi yaji aka fafata kafin a raba ganima sai ya saci wani a baciki daga lokacin nan kuma annabi ya ce dan mutane duk da kasan cewa cewa dan wuta bayan akan cewa mutum zai dawoma a cikin wuta mun yi wannan matsalan a baya cikin karatun tauhidi to duk wannan ka ana kawowa ne ka gane irin yanda su suke daukan abin da hadari ba su daukan abin cikin sauki amma fa ga imani ga kyawawan aikin amma kuma ga tsoron yanda za su fashe da Allah to amma mu fa shi ne kamar yadda Hassan al-Basri yake faɗi ga yana magana a gaba yace wa qala Hassan al-Basri yana cewa al-mu'min jama'a ihsanin wa shafaqatan mu'mini ya hada tsakankanin kyautatawa da tsoro mu'mini ga aikin alkhairi aikace-aikacen ibadu da ke da alaka da Allah da aikace-aikacen haƙoƙan bayi yana bakin ƙoƙari ya tsayi ya tsara haƙoƙan bayi haƙoƙan iyaye haƙoƙan malamai haƙoƙan 'yan uwa haƙoƙan maƙwabta haƙoƙan iyali haƙoƙan sauran al'ummar musulmi yana bakin ƙoƙari ya tsayi amma wa shafaqatan kuma kullum gaban shi na faɗi yana cikin tsoro da razana bai aminta ba yana ba da haƙƙin amma yana jin tsai to mu dai fatanmu dai Allah ya karɓa mana mu dai fatanmu Allah ya sa mu zama lafiya mu dai Allah ya shige mana gaba mu dai kada Allah ya ban mu da waye mu ko dubaran mu dai Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe yana aikin amma yana tsorace ni kullum addu'a yake yana mai da kansa ga Allah yace wal munafiq shi ko munafiki jama'a isa'atan menene wa amnan ga munan aiki ga aminci ya sha abin da ya ga dama abin duk da ya ga dama zai sha wiwi ne shalasho ne
menene zai share shi zai saci dukiyar duk wanda ya ga dama sai dai bai gani ba ka bar wayan naka ka gani zai dauka kuma duk abin da zai faru ya faru zai saci wayan wasu zai dauki dukiyar wasu zai giban wasu zai tara wasu ya buge su ya kwace dukiyarsu ko ya tara mata ya kwace wayoyinsu irin miyagun dabi'u amma kuma wa amnan ba bin da ya dame shi yana jin yana da aminci in an ce mishi ka ji tsoron Allah akwai mutuwa a gaban kai sai kai ka san wani an ka wani mai garkuwa ga mutane muna jin da suke tattauna da wani yana cewa wai malam wani ya kira mu yana mana wa'azi ai mu mun bar wurin wa'azin ne in wa'azi yake jin yi je masallaci ai ga masallaci nan a wuri kaza ya je salati kai wa'azi ai mu ba mun shine ke gaban mu ba saboda sabon aminci bai san cewa Allah zai iya kashe shi ma nan take ba zai iya kashe shi nan take ko da ciwon ciki ko mota ta zo ta banke shi ko abin da ya kama da haka ko ɗaya daga cikin abokan hamayya abokan tafiyar nashi ya harbe shi duk ba ga sanaka sai yi ba amma wai nan yana jin aminci ne yana kudin shi da shi da sauraron wani to kaga yanda munafiki yake yana muna na aiki kuma yana jin shashi ba yana matsala mummuni kuma yana kyautata aiki yana nan ya maida kanshi ga Allah yana fatan dacewa da cin nasa thumma talal hasan sai shi al-hasan basri sai ya karanta fadin Allah subhanahu wataala innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun cikin sokotin mutanen kirki su ne waɗanda yake mushfiquna min khashyati rabbihim saboda tsoron Allah mahaliccinsu to suna cikin razana ne da kirkici da tsorata khushu'i da khashya ya cika zuciyarsu wannan ya sanya su suna cikin tsoro da razana me suke tsoro suna tsoron adalcin Allah ya sauka akan su ya kasance duk abin da suke yin alkhairin ma Allah ya bata a ƙarƙashin adalcin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin wani mummuni a cikin banu Isra'ila mummuni ne aikin alkhairi yake yi kullum idan zai je bautansa ko zai je makaranta ko zai je masallaci ko zai je wurin bautan Allah sai ya ga wani ɗan iska yana fuskancin shi a gari ya ce mishi kai ɗan iska misali ya kira shi da sunan shi ka ji tsoron Allah wannan abin da kake ba mafita ba ne kamar wannan shashancin da lalata ka dawo kan tafarki madaidaiciya ya ce to insha Allah ta yana addu'a insha Allah na ji kullum haka suke yi kai rannan dai da ya ce masa ka ji tsoron Allah sai ya ce kai tsaya ustazu wai Allah ne ya aiko ka zo ka tsamo a wannan nan da nan sai ustazu sai wannan maganar shi ta yi mishi girma ashe ustazu bai koshi da ilimi ba cikin matsalan jahilci kenan ustazu bai koshi da ilimi ba sai wannan maganar ta yi masa girma sai ce kai wallahi la yadhkuru laka wallahi la yadhkuru laka Allah ba zai gafarta maka ba Allah ne zaka yi ma wannan tsagerancin nan take sai Allah ya yi wahayi cewa man alladhi yata'alla fi mulki wa yaqulu la aghfiru li fulani faqad ghafarta lahu wa yake neman ya mun shishigi a cikin mulki yace ba zan gafarta mu ba to na gafarta mu kai kuma da kake aikin na bata na aikin kun gane laifin shi saboda ya shishigi cikin mulkin Allah shi ko wancan duk sabon shi da iskancin shi yana nan dai yana jin cewa sabo muke yi da haka yanzu wannan da ya shishige a cikin mulkin Allah zunubin shi ya fi wancan girma shi yasa babu laifi mafi girma fiye da mutum ya rika haran zatin Allah shi yasa miyagun aqidin nan da za ka ga shi an ci khawarijanci zunubin su ya fi zunubin mazinaci da mai shan giya saboda su
laifukan su suna harin zatin Allah subhanahu wata'ala ne zamu zo karatun su insha Allah ta'ala a cikin al-aqidatul wasatiyya in Allah ya yarda mun ga mu kitab at-tauhid nan da nan sai ce Allah ba zai gafarta mu ba Allah ce to na gafarta maka sai kuma na bata maka aiki to kaga ustazi ne ustazi ne ba kuma an ce ya daina ustazancin bane ya ga mutumin banza ina ne ina ustazancin shi amma kuma an bata aikin shi to kai kana da amincin ba za a bata naka ba ga wannan kissan da manzon Allah ya sake bada labarin ta akan mutum ya kashe rayuka 99 sai zuciyar shi ta kare ya ga to yana da bukatun fa ya tuban ma Allah ya dawo ya gyara ayyuka sai ya je samu rahi abin nan ya sami menene hadisin ya kira shi rahi abid jazakallahu khair sai ya samu abid masu ci gaba gudu ko sai akwai masu ci gaba gudu kullun yana nan a masallaci kullun yana nan a masallaci tafiya sai tafiya ma kullun da rawan kullun da rawan kullun da rawan wani lokaci ma ka ga ya dauko wani fagiri shi na Allah ne amma fa jahili ne dan bai karanta ba bai je gaban malami ba bai dandana kuda ya dandana wahalar neman ilimi ba amma duk wanda ya ganshi Allah gafarta mala kowa da malam ya san shi amma jahili ne to sai ya tafi gurin irin wannan ya ce Allah gafarta mala na zo tambaya ya ce to faɗi tambayanka ta ji ba da fatawa akan jahilci ya ce na kashe mutum 99 amma zuciyata ta koma ga Allah ina neman tuba kana ganin Allah zai gafarta mu nawa ce 99 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ba ka gaba gafaran Allah ai yanzu ka jira mutuwan ka kawai in ka shiga wata kalibi ne fiha abada shi malam yanzu babu wata kofa da Allah zai gafarta mu ce ba ka malam ka dan ƙara tunani cikin abin da ka sani ka ƙara dubawa da ko akwai wata kofa ce ba ta fa magana kawai kai dan wuta ne sai ma sai ce to kage 99 lissafin da ya balance ba alaga ta ne zan hada da kai sai ya zama dai lissafin sai ya balance sosai ya danna malamin ne kama shi murdauyin shi ya mutu kage jahilci ya kashe zuwa ga ajibi to shi kuma zuciyar shi tana nan fata koma ga Allah da ya tashi bai zame ko ina ba sai gurin alim haka yazo a cikin hadisin shi wancan abid ne bauta ne mai ci da bugun sai tafi gurin alim masanin Allah sai ce Allah gafarta malam ka ji tarihi na na kashe mutum 99 na tambayi wani malami ga fatan da ya bani na hada shi ya zama 100 yanzu dai 100 ne kawai na kashe Allah zai gafarta mun sai ce me zai hana yalwan rahaman Allah ta wuce nan amma dai abin da zaka yi shine ka kama hanya ka tafi gari kaza akwai bayin Allah mutanen kirki ka shiga cikin su kai ta bautan Allah kana istighfari ana fatan Allah zai gafarta maka kuma ya kama hanyar bai isa garin bai mutu mala'ikun rahama suka dauke shi muhalli shahid shine yadda zaka ga waɗansu sai su riƙa shigi a cikin mulkin Allah sai su ɗeba rahama ga waɗansu daga cikin bayi sai su amintar da kanku to babu wanda ya siya ma Allah wannan idan Allah ga dama sai ya ɓata aikin naka sai Allah ya kama ka da wani laifi sai ya ɓata aikin naka suna tsoron mushrikun tunda Allah ya ce suna tsoron wato suna ma kansu mummunan zato shafai anya daddafa ina tsara sallolin nan wai shin ni na kirki ne a wurin Allah ko ba na kirki ba anya ban zan ta ni na kirki ne a wurin Allah bar dai in ƙara zage da mutum irin wannan zaton sai bawa ya rika ma kansa domin ya zabar da shi idan bawa ya tuna irin hukuman da ke wurin Allah ya ga anya zan kubuta daga wannan hukuma ya tuna da ni'imomin daga gurin da ke wurin Allah
ya tunanin anya zai yi in samu wannan ni'imar aljannan nan da ake fadi da gara da ake fadi anya zai yi in same ta
to sai ta bashi wannan mushfiqun in sai ta tsoro saboda ya san aljannan nan fa ba shekara 2000 bane ba shekara 100 bane ba miliyan bane zamani na dindindin ba iya to anya aiki na shekara 40 50 60 70 ya ise gadar mun da ni'ima da rahmar Allah ni shekara miliyoyi sai ga kai sai da rahmar Allah kawai da falalansa to idan mutum na tunanin wannan kaga babu wani maganar kuji ba ciki kuma kai kai aiki shekara 60 ko 70 amma an baka ni'ima an baka sakamako ni shekara miliyan 70 ko miliyan biliyan 70 sanadin anya aikin ka yake gadar maka da wannan me kai to yanzu idan kowanne daga cikin mu ya auna cewa yanzu aikin da yake yi in fa Allah ya bashi aljanna zai fadawo mu a cikin aljanna ne babu ranar karewa anya kai aikin da zai gadar maka da wannan ni'ima to kaga dole ba mutum karewan gwiwa mutum ya gane cewa tabbas ban cancanci ni'ima arhaman nan ba sai dai in Allah ya bulbule ni da ita a cikin falalansa da baiwansa to idan mutum yana wannan zai taimaka mishi wurin kubuta daga al'ujub da kuma ruduwa da aikin da ba waiki to wannan ita ce ka'ida ta tara ka'ida ta ƙarshe insha Allah ta'ala ita ce ka'ida ta goma wacce za ta tattauna akan ma'rifatun nafs shine duk wa'annan bayanan da muka dauko kuma yana da buƙatun ka fahimci kanka ka fahimci ko kai waye ita an-nafs din ita ran ita karan kanta ka gane ta tsuna barka bu kana ta faɗi ta shi baka ma gane inda rai kike ba ka je ka zoma cikin ramin da ba za ka iya fitowa ba to idan mutum ya gane wannan insha Allah ta'ala ana fatan Allah subhanahu wata'ala zai taimake shi akan samun tsarkin rai da tsaftar zuciya Allah ka taimake mu Allah subhanahu wata'ala ka cire mana ɗabi'an al-ujub ka cire mana ɗabi'an ruɗuwa da aikin da muke yi kai ba mu ma yi aikin ba mu roƙon mu ma da Allah Allah ka taimake mu mu yi aikin Allah ka taimake mu ka azurta mu da yin aikin in dai aiki na zama sababin shiga aljanna udkhulul jannata bima kuntum ta'malun bima zaka ga Allah ya kawo bima kuntum ta'malun ta sanadiyan aikin da kuke to Allah ka azurta mu da yin aikin kirki san sai ba ko akwai wani wata tambaya ko wani karin haske alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am eh jiji da kai na'am na'am gaskiya ne masha Allah sai fan kama gaskiya ne dama fan kama wani abu ke gadar da shi to in malaman Hausa sun aminta da shi shikenan in malaman Hausa sun aminta sai mu dauki ujubu ma'anin shi fan kama in malaman Hausa sun fassara tun yadda shi ne ujubu sai a yi musu bayanin shi a inda yake a larabcinsa idan suka gamsu da fassarar ujubu fan kama ya dace da shi shikenan sai mu karbe shi Allah ya saka da alheri na'am ko wani karin haske wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sai da yake kyawun zato ga Allah kawai yana tambaya akwai hanyar da mummuni zai gane Allah ya karbi aikin shi za ka gane haka ne idan ka je cikin kabari ko ka zo mutuwa sai bawa ya zo mutuwa sannan zai gane a lokacin nan su wane ne za su fakko mishi mala'ikun rahama ko mala'ikun azaba sannan in ya shiga cikin kabari sannan an tashi alkiyama to kaga shine wannan maganar Hasan al-Basri din ga aikin suna yi amma ga tsoro kuma shine ma'anar wancan ayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana Aisha yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna ويخافون أن لا تقبل منهم سنعي أما سنة شنصوه كأنهم قصد تبت أن أنكر أخوة كنقاء قصد تبت كيدي كي تي كنا كوتة فسوق الله كنا الدعاء الله يكرم سيري يندى النبي إبراهيم عليه السلام ينا تك أمر من الله يعني الله شيء جنة لكن كأبا كيدا دانك ينا تك أمر من الله يعني amma bai rubuci cewa to ayyukan Allah yake yi ba addu'a yake rabbana taqabbal minna wa idha yaqul ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna suna cika umarnin da Allah ya ba su ne fa ya kamata ko a ce ina tsarin ladani amma addu'a yake ya Allah ka karba ya Allah ka karba kar ya zama akwai inda ake so yayi kuma bai yi ba ko akwai abin da ba a so yayi a ciki kuma yayi Allah ya ce to ban karba ba to shine yake addu'a kuma kaga shi annabi Ibrahim din nan saboda nan mala ya kawo cewa shi ibn abi mulaika ya race sama da mutum 30 cikin sahabbai to shi annabi Ibrahim addu'a yake wa junubuni wa bani anna abudal asnam dai jin akwai aminci ya Allah da ni da ƴaƴana Allah ka nifanta mu daga bautan gunki sai kai cewa baki ya zai annabi Ibrahim ya rika addu'a Allah ya raba shi da bautan gunki ko kai yanzu in ka kalle kanka sai ka ga ne ya zai bautan gunki bautan gunki ba to goma kana yi suna da yawa ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khalila duk waɗannan suna da bayan su sai mutum ya koma ya tabautan kuɗi bai sani ba ko mutum ya tabautan ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam mutum ya tabauta ma malamin shi ya tabauta ma shehin shi duk yana ganin kan motar wutan Allah yake to annabi Ibrahim yana addu'a wa zunubuni wa bani an na'budu al-asnam kaga babu aminci kenan idan dai annabi Ibrahim bai samu aminci ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai samu aminci ba to ni ban gonde da aminci ba kuma sai dai kai ta da'a ga Allah kai ta bautan Allah kai ta takawa daidai gurgudu kana hada da istighfari kana hada da roƙon Allah ya karba maka Allah ya karba maka sallallahu wa baraka ala nabiyil karim wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.